Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Mutane da dama sun jikkata a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar zaɓe ta 'yan adawa da aka haramta. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin har-har ta sama a jiya Laraba a zirin Gaza. An ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna.
Kanin labaran duniyar kenan.
To bring those responsible to justice. We will not rest until we are able to free them.
Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima kenan a lokacin da yake shan alwashin cewa za su zakulo waɗanda suke da hannu a hararen da aka kai a jihar Plateau yayin wata ziyarar jaje da ya kai jihar. A Najeriya har ila yau bayan da aka rantsar da mataimakin gwamnan jihar Ondo Loki Aiyedatuwa a matsayin gwamna bayan rasuwar gwamna Rotimi Akeredolu. Ko mai masana kimiyyar siyasa ke cewa
ya yi adalci ga waɗanda yake ganin suna so ne da waɗanda ba su so ne. In ya ce ya taho shi ramuwar gayya, to sai shi yake daga nan har shekara 100 ba shi barin waɗanda yake gani ba su so ne ko kuma shi ba ya so.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, inda za ku ji ci gaban bitar muhimman batutuwan da shirin ya duba a wannan shekara mai karewa. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Jiya Laraba mutane da dama sun jikkata a babban birnin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar 'yan adawa da aka haramta, waɗanda ke kira da a sake gudanar da zaben ƙasar mai cike da ruɗani da aka yi a makon jiya. Zaben da ke cike da cece kuce na barazanar ƙara dagula al'amura a Congo da ke fama da talauci, wadda tuni take fama da matsalar tsaro a gabashi da ke kawo cikas ga cigaban ƙasar da ke kan gaba a duniya wajen samar da ma'adanin cobalt da sauran ma'adanai da ƙarafa na masana'antu. 'Yan sanda sun kewaye hedkwatar Martin Fayulu, ɗaya daga cikin mutane biyar masu ƙalubalantar shugaba Felix Tshisekedi, da suka buƙaci magoya bayansu da su yi zanga-zanga a Kinshasa a ranar Laraba da nuna adawa da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda suka ce an tafka magudi kuma ya kamata a soke shi. Sai dai gwamnatin Tshisekedi ta yi watsi da ikirarin. Tshisekedi bai lashe zaben ba, nasararsa magudi ne, in ji wani mai zanga-zangar wanda ya bayyana sunansa a matsayin John Perry. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin har-har ta sama a jiya Laraba a zirin Gaza, kwana guda bayan kalaman da jami'an Isra'ila suka yi game da faɗaɗa yakin ta ƙasa da ya haifar da damuwa a majalisar dokokin a majalisar ɗinkin duniya game da tsaron fararen hula. Faɗan na jiya Laraba ya haɗa da kai har-har ta sama da ƙasa da Isra'ila ta kai a birnin Gaza wanda ke ɓangaren arewacin zirin Gaza, inda da farko Isra'ila ta mayar da hankali kan yakin da take yi na kawar da ƙungiyar mayakan Hamas daga doron ƙasa. Bayan koma kudanci zuwa yankin Khan Yunus, jami'an Isra'ila sun nuna alamar dannawa a wasu sassan tsakiyar Gaza, ciki har da yankunan da ke da sansanonin 'yan gudun hijira da dama. An tilastawa yawancin al'ummar Gaza barin gidajensu sakamakon faɗan, inda aka samu cunkoson jama'a sosai a cikin matsugunai tare da yin tururuwa don ficewa daga yankunan bayan da Isra'ila ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji, an kuma taƙaita isar da kayan agajin jin ƙai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Djibouti ta sanar a ranar Laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a ƙasar Sudan, an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin mayakan kwamandojin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai. Ƙungiyar ci gaban ƙasashen gabashin Afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar Alhamis ɗin nan a Djibouti. taron da zai kasance ganawa farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsin sojin kasar General Abdul Fattah Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo, kwamandan RSF, tun bayan barkewar rikicin Sudan fiye da watanni takwas da suka gabata. A cikin wata wasiƙa da ta aike wa ƙasashe mambobin ƙungiyar IGAD a ranar Laraba, Djibouti ta ce an ɗage taron da aka shirya gudanarwa a ranar 28 ga watan Disamba 2023 zuwa farkon watan Janairun 2024 bisa wasu dalilai, tare da alƙawarin cewa za a sanar da ainihin ranakun gudanar da taron nan gaba. Yaƙin ya tarwatsa rabin ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka, tare da sanadin asarar rayuka sama da 10,000 da kuma raba wasu miliyan 7 da mahallansu, a cewar alƙaliman Majalisar Ɗinkin Duniya.
Nan gaba kaɗan Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. Gwamnatin tarayya a Najeriya ta sha alwashin zakulo waɗanda suka halaka rayukan mutum fiye da 100 a Jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya bayyana haka a wata ziyarar jaje da ya kai a ƙaramin hukumar Bokkos da aka kai hare-haren. Daga Jos ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Irin yanayi na tausayi kenan da dubban 'yan gudun hijira suke ciki a lokacin da suka tarbi mataimakin shugaban ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shatima, wanda ya bayyana takaicinsa kan kisan mutane fiye da 100 da lalata dukiyoyi na miliyoyin naira, ya ce gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa waɗanda ibtila'in ya shafa.
We'll harness all our resources to bring those responsible to justice. We will not rest until we are able to prevent the recurrence of these heinous acts.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang, wanda shi ma ya nanata yunkurin gwamnatinsa na tabbatar da waɗanda suka aikata mugun aikin sun fuskanci hukunci, ya kuma ce zuwan mataimakin shugaban ƙasar ya nuna cewa gwamnati na da niyyar taimakawa.
Don Allah, wannan ziyara zai haifi wani abin da zai taimaki Plateau. Kuma na riga na yi wa addu'a wa Ubangiji. Saboda haka duk inda za mu samu solution na wannan damuwa za mu bi kanshi mu samu solution.
Hakimin gundumar Mbar Dan Juma Rafan ya ce harin da aka kai musu ya ba su mamaki saboda babu abin da ya hada su da abokan zamansu.
Na fari zan gode ma shi mataimakin shugaban kasa, wato shi Shatima da kansa har suka yi tunani suka zo su mana jaje irin wannan. Bayan haka kuma shi ma gwamnanmu ya taka rawa sosai, ya fito a jaridu da yawa yana maganganu cewa irin wannan zaman da muke bai da kyau ba zai taimake mu ba. Kuma shi ma local government chairman namu shi ai ya kan kokarinsa, gaskiya na tausaya mishi, domin shi ma a garinsa ma kawai abin da aka kashe ina jin mutane sun fi 60 da wani abu. Ni a gare na kusan 30 wanda suka mutu, wanda suka ji jituwa a wani guri 13, a wani guri 7, a wani guri 4, kuma wannan abin da ake a lokaci ake yi. To ya masu tsaro za su iya wani gefe za su je su tare, wani gefe ne kuma ba za su je su tare ba. Kuma wannan kayukan ba kusan ba hanyoyi masu kyau wanda za a ce kamar kwalta ba ne, kuma ba san iyakan irin wannan mutanen da suka zo ba, balle ka ce ka tinkare su da me za ka tinkare su da sanda.
Kamar wani irin taimako kuke bukata?
Kamar su abinci, su bargo, su gadaje, su abun wanka da su sabulu da sauran abin da dai kawai wanda za su iya ci, kuma wanda aka kore su aka konar da gidajensu a taimaka musu, ko da su zin da katakai wanda za su sake gyara su koma gidajensu.
Shi kuma shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a karamar hukumar Bokkos, Sale Yusuf Adam, ya ce su ma a bangaren su an sace musu dabbobi an kuma kashe musu mutane.
Rikicin da ya fara watan Afrilu a Mangu, ana shigo yankunan Bokkos ana taati a kashe shanu, a kashe makiyaya. Jami'an tsaro suna iya kokarin su suna roko a bi doka, hukuma muna bin doka muna bin abin nan. Shi zana ce akwai ma wanda suke hannun hukumomi wanda aka kama canolin da suka hada baki aka tura shanu kan Fulani aka yanka yaro. Abin ya baskara sun ci gaba da aikata abu har ya kure matasan, ko ga ba matashi ya kure ba zai ji ba kuma. To dalilin da ya tasa wannan abu kuma gwamna bai taba kiran mitin na zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a Bokkos da Mangu tun watan hudu har yau. Babban korafin mu rage daɗe wanda zan gabatar ma shugaban kasa shine muna so a sa kwamiti mai karfi wanda zai duba wannan matsalan menene tushen faruwarsa domin a gane maganinsa. In an kafa wannan kwamiti mai karfi zai bincika, kuma mu za mu nuna shaidan gidajen da aka kukkone mana. Ga su nan gidajen sun fi ɗari, banda abubuwan da suka yi ta faru, kwamitin nan za ta bi diddigin magana za a gane tushen gaskiya.
Don farko dai shugaban karamar hukumar Bokkos Monday Kasa ya ba da adadin mutane 148 ne aka kashe a ƙauyuka 25, gidaje 1290 aka ƙona ƙurmus, maharan sun kuma ƙona motoci 81, babura 187, injinan ban ruwa 267, yayin da mutane 88 da suka samu munanan raunuka suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Laraba, gwamnatin Biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soji ga Ukraine daga ma'ajiyar Amurka. A ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu, yayin da taimakon kif na gaba ke hannun majalisar dokoki. A cikin wata sanarwa da ya fita sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce kunshin kayan tallafin na $250 million ya haɗa da harsasan kare sararin samaniya da ƙarin harsasan HIMARS da kuma harsasan manyan bindigogin artillery. Blinken ya ce taimakonmu yana da matuƙar muhimmanci don tallafawa abokananmu na Ukraine, yayin da suke kare kansu da 'yancinsu daga cin zarafi na Rasha. Ya kuma ƙara da cewa an samar da makamai da kayan aiki a ƙarƙashin wani umarni na baya da aka bayar ga Ukraine. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa a makon da ya gabata cewa shugaba Joe Biden na shirin ƙara wani ƙunshin tallafin soja guda ɗaya a cikin watan Disamban nan, amma kuma duk wani taimako bayan wannan zai buƙaci amincewar majalisa, inda babu tabbas game da cimma matsaya. Daga ƙarshe, dubban 'yan ƙasar Argentina ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan birnin Buenos Aires ta jiya Laraba domin nuna rashin amincewarsu da ƙudurin sake fasalin tattalin arziki da shugaban ƙasar Javier Milei ya gabatar. Masu zanga-zangar da suka yi tattaki bisa umarnin ƙungiyoyin ƙwadago sun buƙaci kotuna da su shiga tsakani don soke dokar da suka ce za ta soke kariya ga ma'aikata da kuma masu sayayya. Majalisar dokokin ƙasar za ta yi wani zama na musamman a wannan makon bisa buƙatar Milei na mai sassaucin ra'ayi da ya kama aiki tun ranar 10 ga watan Disamba don tattaunawa a kan shirin. Dokar za ta canza ko soke dokoki tattalin arziki fiye da 350 a cikin ƙasar da ta saba tsoma baki a gwamnati.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, bayan da aka rantsar da mataimakin gwamnan jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya, wato Loki Ayedetuwa, a matsayin gwamnan jihar bayan rasuwar gwamna Rotimi Akeredolu da ya sha fama da jinya. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya zanta da wasu mazauna jihar waɗanda suka bayyana abubuwan da suke so sabuwar gwamnatin tafi mai da hankali a kai.
An rantsar da mataimakin gwamnan jihar Ondo Loki Ayedatiwa a matsayin gwamnan jihar Ondo. Babban cinjojin jihar Ondo mai shari'a Olusegun Odusola ne ya rantsar da Mr. Loki Ayedatiwa. Ko menene fatar mazauna jihar Ondo ga wannan sabon gwamna?
Hello Garba nake sunana, sai ya mu nan yadda Allah Ondo ke. Sabon gwamna, abinda muke fata dai ubangijin Allah ta ga yayi wa abinda mai gidansa ke yi mana, saboda mai gidansa muna tare da girma da azumi kuma abun da yake yi duka
Deme kuke son ku gani ga wannan sabuwar gwamnati ta Loki Ayedetuwa?
Abinda muke son mu gani gare shi ya rike amana. Mu dai baki ne kuma bakin sa ne, kuma nan mutu Allah ya sa duk abinda yake yi ya ce yayi tare da mu, har yayi muna babban.
Sunana Abubakar Abi daga nan Ondo a nan Udu. Sabuwar gwamnati gaskiya muna mata fatan alheri, ana fatan ubangiji Allah ya sa yayi adalci tsakanin kabilun da ajja, domin babu wani abu wanda muke fata wanda ya kai zaman lafiya. Muna kira ga sabon gwamnati don Allah ya taimaka ya bi shugabanmu sawa da Hausa Fulani da sauran dukkan shugabanni wayanda suke jahar Ondo na hada kai domin a gudu tare a jira
tare. Oh gwamna Marsuwa Akare Dolu shi shina neman ku a cikin gudanar da mulkin jahar Ondo.
Waɗanda ke nema dangance da abubuwan da ke faruwa na mulki a jihar Ondo. Madadin mu samu irin yadda muke so tun lokacin gwamna Mimi.
Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya.
Na farko da shi ne kusan muna wa iyalin shi jaji. Sannan muna wa Najeriya kanta da mutanen jiha jaji. Babban lauya ne kuma sananne ya yi adalci ga waɗanda yake ganin suna so ne da waɗanda ba su so ne. Sannan ya bi dokokin ƙasa waɗanda za su ci da jiha Ondo. Gaba in yayi haka to zuwa gaba koda zabe zai shiga ba zai samu matsala ba. In yace ya taho shi ramuwar gayya to sai shi yake daga nan har shekara 100 ba shi barin waɗanda yake gani ba su so ne ko kuma shi ba su so.
Farfesa Jaro na fama da koramniya irin ta siyasa, wace hanya kake ganin wannan sabon gwamna na jihar Ondo zai bi domin ya samu sauki wajen hada kan jama'ar jihar Ondo musamman yan jam'iyyar APC?
Wata mutane ne hakikani suna da wuya al'amari ga sha'anin siyasa waye ta yawa sannan kuma suna da saukin tafiya tunda kuma sun fahimci inda ake. In ya rungume kowa yayi adalci ga kowa yammanta da cewa a lokacin da wancan gwamna shina da rai wani yayi kokari a mai shi saniyar wani. In yammanta da irin wannan tunani yasa kishin jaha te ta Ondo gaba da kishin kasa te Najeriya yasa su gaba ya zayyana sauraren shawara. In yayi haka zai iya tafiya da jahar Ondo da sauki. In bai yi haka ba yayi nashi tunani cewa dama ce ya samu to zai ta zama cikin kwaramiya har lokacin da zabi ya taho shi taka kuma shi wani.
Idan ba a manta ba makonni biyu kenan da marigayi gwamna Akere Dolu ya koma asibitin kasar Jamus karo na biyu don yin jinya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 12 dare ne da kusan minti 17. Masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika akoda yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka ba roki ka ton ka boy ba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2023. Da fatar al'umma Krista sun yi Krismeti lafiya. Allah maimaita mana. Idan kuna biye da mu, muna bibiya ne maganin mantuwa inda muke tisa batutuwa da muka haska fitila akai a wannan shekara mai karewa. Bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da gabatar da shirin tallafawa gwamnatocin jihohi da kuma mahukuntan babban birnin tarayya Abuja da biliyoyin naira domin rage radadin janye tallafin man fetur, muka hada kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin wannan shirin da waɗansu magidanta suka bayyana a matsayin mai cike da matsaloli domin bisa ga cewarsu ba su gani a ƙasa ba.
Akwai matsala sosai ma kuwa, da matsalan nan ba wai mutum ɗaya ba ne. Da mai kuɗi da malami da sarki da talaka duk muna cikin, ba wanda ya wuce wannan layin. Yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da kasana a ƙarama musamman kamar yankan farce shi nake yi. Nayi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta yankan farce ba, saboda ita ce in na fito in dai na samu to ba faɗuwa ne bari ba na ci. Na kai shekara 50 ina yankan farce amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba. Billahi hillazi akwai bana sai da na fita a yankan farce ne ra 5 ban samu ba. Wani ya kira ne ce zo ka yankan farce, wallahi ba wanda ya kira wani har magarba
tun safe.
Amma alhamdulillahi na samu abin da zan kaiwa gida ta hanyar abokan arziki. Kuma ba tambaya ne, yanzu ba ni tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai Mahmud da Allah ba ni naira 50 zan sayi gishiri ba, saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira 5,000 kai kuma ƙarshenta ba ka da naira 500. Ni tambaye ka naira 50 ka ce ba ka, ka ga na shiga wani zargi zanga kama hana ni kai to amma a cikin haka Allah sai ya gurfa mun asiri ban taba kwana a gidana ba a girka ba in je na fito zan samu maimakon da Allah alhamdulillahi wallahi mallam Mahmud da ina duk abin da zan saya buhu nake sai zan sai buhun shinkafa zan sai buhun alkamin fulawa zan sai buhun masara zan komi yanzu na dawo da gungune nake auna to kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta ta yawo ce zaka je wani gidan ka tara ana rigima zaka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagon sa miliyan 1 misali bai mallaki abin da zai kai na naira 500 gidansa ba
mun kuma haska fitila kan kalubale da zaurawa mata ke fuskanta a kasar Kamaru da wannan yanayin ke shafar ƴaƴan da suka haifa a gidajen da suka baro
kasancewa na kasance ne ma bazawara ina da yara guda uku a gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini yayi ce mini yayi shi kan bai zai iya daukan nauyi na da yara na ba idan har zan mayar da wannan waɗannan yara gurin wato mahaifin su shi ya amince zai aure ni ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu bashi da wato ba mutumin kirki bane kuma to yana da zamu yi kamar da anan faransance muke cewa irresponsible ne kasancewa nace
ba zai iya ba za
nauyin yara na ba da kuma tarbiya shine ni kuma nace zan rungumi abina duk abin da zai faru duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan mijin ne shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa kasancewa na ki amincewa da bukatan da yace in mayar da yara gurin wato mahaifin su a gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yanda kuke tsammani domin wasu ma mazajen din da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi wani zai ce maka
shi kamar yaya
gwaji za ce maka an zo wato an san bazawara cewa ita ainihin ta ta fito ta riga ta san rayuwar aure zaman wato kwanciyar aure to kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta a gaskiya ba abin da yafi aure idan ka ga cewa bazawara tana waje akwai abubuwan da take fuskanta da dama ko a ƴan matancinka baka fuskantar irin waɗannan matsalolin kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goge zaki iya kowani namiji zaki iya dauka to a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaurawa bane suke da irin wannan halayya to wasu zaurawan din ma sun maida wannan kaman kasuwanci rayuwar a gaskiya babu kaman rayuwar aure a ce da zawarci zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka dandana ne za su san cewa babban bala'i ne zawarci
To mai yiwuwa wannan na daga cikin matsalolin da gwamnatin jihar Kano ta hanga da ya sa ta gabatar da auren gata wani shiri da muka haska fitila a kai a wannan shekarar mai karewa. Wani batu kuma da shirin domin iyali ya dade yana haska fitila a kai shine ƴancin mata da har a kwanan gobe ake samun ra'ayoyi masu karo da juna a kai duk kuwa da cewa masana sun nuna fahimtar inda aka nufa.
A takaice dai in an yi kamar magana ƴanci kalmar ƴanci. A Hausa dai ba malamar Hausa bace amma fahimtar da jama'a suke wa magana ƴanci ita kanta kalma in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi wannan shine ƴanci a kuma hankalce ko in ce a ilmance mu idan ana magana ƴanci a doka muna magana akan haƙƙin mu shi muke fahimta ƴanci to shi isa idan ka shigo jama'a kana magana ƴanci musamman a Kano kace kuma ƴanci kuma kace mata to duk farin ka sai an maka kallon baki ba ma mai karbarka kuma ba mai maka marhaban da lale musamman maza a Kano saboda duk inda ka faɗi mace kace ƴanci to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar ƴancin mata ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya shi isa komin kyan abu in ka taho da shi komin ribarsa komin amfanuwarsa kai mutuka komin dacewarsa da musulunci in har ka dora masa kalmar yanci a Kano ma ba za a karbe shi ba,
kuma ka alakanta da mata,
kuma ka alakanta wannan yancin ga mata, to a Kano ba me maka karba arziki.
To
saboda fahimtar da aka yi mata da ta sha bamban da fahimtar ta ilmanci, amma a ilmanci abinda ake nufi ai mu in a doka ana magana right shine dai kalmar da turanci ko a Hausa a fassara ta yanci, mu muna magana ne akan haƙƙi, haƙƙin mutum. Amma idan ka zo ko kanan ka zo a Hausance ka ce kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata, za a saurare ka har a taya kama, amma kana amfani da waccan kalmar ka kace zancen.
Malama Abdulsalam, a mahangata addinin musulunci ya abin yake ne
a ilmance, idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne, wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba daya, shine ake kiransa haƙƙi, wanda yana da dan bambanci da wajibi, domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba, shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema. To akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman waɗanda wani lokacin mutane ne za su ba su sai su ki ba su, to sai a samu wata hukuma ko kuma wata kungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa waɗannan abubuwan a ɗauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su. To galibi in aka ce yancin mace, to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da kwakwalwarta da kuma rayuwarta gabaki.
To kadan kenan daga cikin jerin batutuwa da muka haska fitila a kai wannan shekara, da fatan yin hakan ya taimaka wajen samun maslaha da kuma ingancin rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilai da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. A duk lokacin da ake bukata za a iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Ina kuma yi ma dukkan masu saurare fata alheri da kuma fatar za mu ga sabuwar shekara mai kamawa lami lafiya, da addu'a ta kasance shekara mai cike da dimbin albarka a gare mu duka da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
Jiya Laraba mutane da dama sun jikkata a babban birnin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar 'yan adawa da aka haramta, waɗanda ke kira da a sake gudanar da zaben ƙasar mai cike da rudani da aka yi a makon jiya. Zaben da ke cike da cece-kuce na barazanar ƙara dagula al'amura a Congo da ke fama da talauci, wadda tuni take fama da matsalar tsaro a gabashin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin har-har ta sama a jiya Laraba a zirin Gaza, kwana guda bayan kalaman da jami'an Isra'ila suka yi game da faɗaɗa yakin ta ƙasa da ya haifar da damuwa a Majalisar Ɗinkin Duniya game da tsaron fararen hula. Faɗan na jiya Laraba ya haɗa da kai har-har ta sama da ƙasa da Isra'ila ta kai a birnin Gaza, wanda ke ɓangaren arewacin zirin Gaza, inda da farko Isra'ila ta mayar da hankali kan yakin da take yi na kawar da ƙungiyar mayakan Hamas daga doron ƙasa. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Djibouti ta sanar a ranar Laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a ƙasar Sudan, an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai.
To masu sauraro baki ɗaya wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku rahoto kan zargin badaƙalan mallakar wasu bankuna da ake yi wa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Kafin mu karkare shirin, bari mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Muktari Usman Tofa, wanda zai aurar da 'ya'yansa Hindatu Muktari Usman da Ɗebatu Muktari Usman Tofa, wato a gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, a gidansa da ke nefa a Jos jihar Plateau Nigeria. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, amin. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Habis Babalade ta ne gabatarwa da Dadi Balawi da ya haɗa mana shirin, sai injinanmu Charleston, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.